بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi wanda shine yammacin hudu ga watan Ramadan shekara ta Hijira na da 1444 wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2023 a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda aka sani da suna masallacin dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria a inda muke karatu a cikin tafsirin alqurani mai girma saboda munasaban watan azumi mai albarka Allah ubangiji ya sa mu dace wannan shine darasi na hudu daga cikin wannan tafsiri na suratul qasas insha Allah a darasin mu na jiya mun karkare takaitaccen bayanai game da fadin Allah wa nuridu anna munna ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin ayo kuma insha Allah ala ramma zai karanta mana fadan Allah wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين
نعم الله مدرك سركي يتي ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون wannan ita ce aya ta 6 kenan a cikin wannan sura mai albarka Allah ya ce wa lumakkina lahum fil ardi kuma mu ba su wato dama ta ainihin ƙarfi da za su yi a bayan ƙasa wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma kuma za mu nuna wa fir'auna da shi da hamana da ƴan kanzaginsu magoya bayansu minhum game da waɗannan masu rauni ma kanu ya hadaruna za mu gwada musu abinda suke jin tsoro sai ya faru game da waɗancan masu rauni wannan aya tana ci gaba da bayyana alƙawarin da Allah ya yi ne cikon abinda Allah ya faɗa a baya cewa wa nuridu anna munna ala alladhina stud'ifu da aka ƙara da cewa kuma wa numakkina lahum kuma mu ba su ƙarfi a bayan ƙasa sannan kuma abinda fir'auna da hamana da magoya bayansu sojojinsu da ƴan kanzaginsu suke jin tsoro to wannan abin sai ya faru at-tamkin shine tabbatar da mulkinsu wannan makkina lahu za a tabbatar musu da mulkinsu a bayan ƙasa game da Allah ya faɗa game da annabi Yusufa cewa inna makkanna lahu fil ard Allah ya ba shi ƙarfi a bayan ƙasa da kuma wasu abubuwa ire-iren wannan da aka ambata الأرض أن عند أكثي ونمكن لهم في الأرض وقنا ما في إنجنشي شيري قصة شيبو دابيو قصة مصر إن الشيفر أو نيكي لكما قصة الشام وچه إتتي أصلا قصة بنو إسرائيل إن أكا كوروس إن سكيو كورا سكبي الله يتي ونري فرعون وهامان وجنودهم كما زامنون وفرعون دهامان رسوجو جنسو وانا اللفظين نريا haka mafi yawan makaranta suka karanta shi da mabniyun lil majhul wa nuriya, wasu kuma kamar Hamza da Kisa'i da Khalaf suna karanta shi bina'an alal ma'ruf su ce wayara, saboda sai ya zama wasalin fir'auna a nasir qira'a wayara fir'aunu wa haman wa junuduhuma, fir'auna da hamana da junudu da sojojinsu za su ga, maimakon za a nuna musu. Sannan babban malami al-imamul farra malamin arabiya yace zai iya halasta ma a karanta wajen da wayuri fir'auna, wayuri sai zama daga masdarin ara yuri, kuma Allah ya nuna wa fir'auna, amma dai qira'a tabbatacciya ita ce wanuri da kuma wayara. A wannan alƙawarin da Allah ya musu, Allah ya ambace shi a wasu wurare kamar yadda muka ji a wasu ayoyi ajiya, daga ciki kamar fadin Allah asa rabbukum an yuhlika aduwakum wayastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun, a cikin suratul a'raf Allah ya ce Allah yana da damar da wata rana yana ba banu Isra'ila alwashi albushir cewa zai halakar da abokin gaban su shine fir'auna, sannan ya ba su maye gurbin kasa, sannan kuma Allah ya ga su kuma ya rasu. Wato yadda abin ya faru shine shi fir'auna da shi da qaru da hamana da sojojinsu sun tsorata kwarai game da labarin da suka samu, ko dai abun bokaye ko a mafarkin da suka yi ko shi fir'auna yayi, ko kuma abinda muka ji cewa an gaji labarin iyaye da kakanni cewa za a haifi wani da a cikin banu Isra'ila da zai kawo ƙarshen mulkin su, da haka suka dinga wannan faɗi tashi dan neman ya za a yi su ga cewa banu Isra'ila ba su haifi wannan yaron ba. Amma Allah ya riga ya zartar da hukuncin sa, Allah ya riga ya zartar da kaddarar sa, dan haka sai ga shi Fir'auna din yana ji yana gani duk da irin kisan da yayi, amma kuma wannan yaro ashe a gidan shi ma ya taso ƙarƙashin kulawarsa, kuma Allah ya hukunta cewa yaron shi ne ƙarshen mulkin sa. Allah ya ce ma kanu ya hazaruna, za su gamu da abinda suke jin tsoro na gushewan mulkinsu da ƙarfinsu. Shi Hamana da aka ambata a nan shi ne babban mataimakin Fir'auna, kamar a ce wazirinsa ko mataimakinsa ko babban sakatarinsa. Za mu ga Allah yana yawan ambatan shi a wurare daban-daban, kamar faɗin Allah wa qala fir'aunu ya hamanu ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab, a cikin suratul Ghafir kenan, da wurare ire-iren su. To junudahuma kuma da aka ce junudahuma, malamai sun fassara junudahuma da cewa dukkanin masu taimakawa fir'auna tun daga cikin sojoji da 'yan sanda da sauran ma'aikata masu kayan sarki da farin kaya, waɗanda dai aka san al'adance su suke taya kowane mai mulki wajen mulkinsa. Duk wani mai mulki bai iya mulki shi kadai, dole sai da mataimakansa cikin manyan ma'aikatan gwamnati, ministoci ko kwamishinoni ko manyan daraktoci, sannan kuma da masu ɗamara masu kayan sarki, tun da kan sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro waɗanda su ne suke tabbatar da mulkin. Su ne aka haɗa gaba ɗaya aka kira da suna wa junudahuma, da sojojinsu. Wannan aya ‘yan uwa masu albarka tana da fa’idoji da yawa, daga cikin abin da za mu iya tsinkaya da wuri akwai wannan magana da muka ambata cewa inda aka samu wani sarki daga cikin macuta ko azzalumai, za mu ga cewa yana amfani da wakilan shi da sojojin shi da sauran masu taya shi masu yin fushi da fushinsa, za ga da su ake amfani wajen yin zalunci. Su suke kwace kayan mutane, su suke kashe mutane, suke kama mutane su kulle su. Duk wata doka ko wani zalunci da za a aiwatar, za ka ga ba shi shugaban ne yake zuwa ya aiwatar da kanshi ba. Waɗannan azzalumai da suke taimaka masa suna cikin kan gaba-gaba wajen gudanar da wannan zalunci. Don haka ne Ibn Taymiyyah ya ambata a cikin littafinsa Siyasatu Shar'iyya cewa wani daga cikin azzalumai ma'aikata a gidan yari, kamar a ce wato a yanzu a ce prison warders kenan, lokacin da aka kama Imam Ahmad Ibn Hanbal aka kulle shi, su suke mashi kulala. Sai wata rana sai shi wannan ma'aikacin gidan yari sai ya tambaya yace algata malam mu da muke maka bulala din nan kullun shin mu muna da zinubi ko ko zinubin yana kan sarki da ya ba mu umarni cewa mu dinga yin bulala sai yace to ai zinubin kuma yafi nashi domin ku kuna da yancin ku ki ko ku yi resigning ko kuma shi siha ku ce bai kamata ba ko kuma ku sayin da za ku yi tunda bai zo ya kama hannunku ya daga yace dole sai ku yi bulala saboda haka masu taimakon azzalimai wanda suke sa kayan damara ko masu sa farin kaya wanda su ne asalin masu bubasharantar zalunci a bisa fatawa Imam Ahmad ibn Hanbal to zunubin su kusan kace ya mafi zunubin asalin shugabannin domin su ne suke yin zaluncin kai tsaye ma'ana ma'aikatan da za a ba su dama su tsaya kan hanya ko su zauna a tashar yan sanda police station ko a ofisoshin sojoji ko a road blocks ko a ofisoshi waɗanda su ne suke aiwatar da asalin zalunci kai tsaye to zunubin da suke ɗauka yafi zunubin shugabannin su da suka saka su dan haka ya kamata ma'aikata su tsoron Allah su daina zalunci Allah ya tsare mu sannan kuma wannan aya tana nuna cewa wato da sojojin da su ma'aikata shugabannin su dukkanin su suna tarayya wajen tsoron gushewar mulkin su yadda gwamna ko shugaban kasa ko sanata yake jin tsoron kada ya fada zabe zaka ga kuma na kusa da shi wanda suke cin muriyar wannan zaben zaka ga su ma ga suke jin tsoro wataƙila ma damuwar su tafi damuwar shi zaka ga an ce inna fir'auna wa hamana wa juludahuma dukkanin su Allah ya ce wa nuriya fir'auna wa hamana ma kanu yahzabuna dukkanin su suna jin tsoron gushewar mulkin ba shi sarkin ne kadai yake tsoron mulkin shi gushe ba duk wanda ke cin riba to yana jin tsoron mulkin ya gushe saboda mulkin ya gushe riba da yake ci ta gushe wannan kuma aya tana tabbatar mana wata ka'ida sananniya ita ce az-zulmu la yadum zalunci baya daurewa duk wani zalunci da wani yake a matsayin shi na azzalimi shugaba ko wanda ya samu wata dama to ya sani da cewa wannan zaluncin nashi yana da iyaka wata rana za a neme shi a rasa wata rana ƙarfin shi zai kare wata rana mulkin da yake da shi wanda ya bashi dama yake zalunta mutane zai kare sannan kuma zunubin da ya diba na wannan zaluncin to zai biya farashin sa ko a nan duniya ko kuma a duniya da kiyama gabaki daya Allah ka tsare mu a su wato azzalimai shugabanni ba sa gushewa cikin tsoro tsoro da shu'umci da mummunan zato za ka kaga saboda tsoro da shu'umci da mummunan zato fir'auna yasa aka kashe dubban yaya alalan an ce da ɗaya ne zai zama mishi matsala saboda tsaba tsoro da yake za ka haka za ka ga azzalumin sarakuna suke kullum suna cikin tsoron me zai faru kowa suna mishi kallon wato mutumin da zai iya kawo musu tangarda ko zai kawo musu matsala ko zai zama musu cikas a cikin cigaba da zaluncin su kuma suna muna zato ga dukkanin mutane Allah ka tsare mu sai Allah yake cewa wa auhayna ila ummi Musa an ardi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin Allah yace wa auhayna ila ummi Musa kuma mun yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa an ardihi cewa ki shayar da danki idan kin haife shi fa idha khifti alayhi idan kin ji tsoron abin da zai faru gare shi fa alqihi fil yammi to ki wurga shi a cikin ruwan nan mai tarin yawa wala takhafi wala tahzani kuma kar ki ji tsoro kar kuma ki ji damuwa inna radduhu ilayki lalle za mu dawo miki da danki lami lafiya waja'iluhu min al-mursalin kuma muna miki bishara akan cewa za mu sanya shi daga cikin manzannin mu waɗanda suke kawo sako a madadin mu wannan ita ce aya ta 7 Allah ya ambaci cewa wato an gama mukaddimar faɗan irin halin fir'auna da irin zaluncin sa yanda an shiga cikin asalin kissa shine farkon haihuwar annabi Musa alaihi salam Allah ya ce mun yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa malamai sun yi sabani da wani irin wahayi ne aka yi mata domin dai asalin ma'anar wahayi a larabci shine al-kalamu fi sirri a yau mutum wata magana a sirrance shine al-wahayi kuma ya kasa kashi kashi daga cikin kasa kashan sa akwai muhimmai guda na farko akwai alwahyu bi ma'anar irsal wahayi da ma'anar aikowa da Allah yake wa Jibril alaihi salam yazo ya kawo sako zuwa ga annabawan Allah da manzannin sa irin su manzo Allah sallallahu alaihi salama da shi Musa din da Isa da Ibrahim da sauransu wannan shine wahayi na manzanci ko annabta sannan akwai wahayi bi ma'anar ilham wahayi da ma'anar Allah subhanahu wataala ya kimsa wa mutum gamdakatar sai mutum ya ji wani tunani a zuciyarsa ko ta fahimta a zuciyarsa wacce kuma zai yaqinanta akan cewa daidai ce kuma ya aiwatar da ita wannan shi ake cewa ilhama irin shi ne kamar inda Allah yake cewa wa in awhaytu ilal hawariyina an aminu bi rabbikum haka irin shi ne wa awha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari Allah ya kimsa ma alhawariyun sahabban annabi Musa annabi Isa alaihi salam afwan Allah kuma ya kimsa ma udan zuma wani tunani na irin aiki da take yi na gina gidanta da kuma yin kashin zuma din to wannan shi ake cewa al-ilham la'un kuma akwai al-wahyu bi ma'anar al-ilam sanar da bayi da Allah yake cewa ya kaddarta abu kaza sai Allah ya amfani da cewa yayi wahayi kamar da Allah yake cewa game da ƙasa bi anna rabbaka awhala ubangijinka ya umarci ƙasa da ta aikata kaza to muka lura da kyau zamu ga cewa wanne ne anan ya faru ga uwa annabi Musa kira alaihi salam sai malamai suka yi sabani wasu suka ce ita nata a mafarki ne aka nuna mata ta kwanta bacci sai ta yi mafarki Allah ya aika da sako a gaya mata wasu suka ce a abin da ya faru shine irin wannan ilhamar da ake tunani ne yazo mata Allah ne ya kimsa mata tunani irin na ilhama wannan ita ce magana Qatada ibn Du'ama da kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da shi ne mahaifinsa shi kuma Muqatil ibn Hayyan yake cewa ba haka bane abin da ya faru shine Jibril ne yazo gare ta irin zuwan da ya ma mahaifa annabi Isa da Allah ya bada labari cewa fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya ce irin haka ne malaika jibril ne yazo ya bata labarin cewa ga abin da Allah ya ce ki wasu malamai kuma suka ce a abin da ya faru gare shi gare ta shine irin abin da ya faru ga wasu mutane guda uku wanda hadisin sai zo a cikin bukhari da muslim cewa Allah ya aiko da wani malaika a suran mutum ya zo ya magana da wani kuturu da wani makamu da wani mai cutar baras ko wadanda Allah ya warkar da su ya ba su arziki biyu suka yi butulci ɗaya kuma ya gode wa Allah kaga an turo musu mala'ika ne ya zo a suran mutane malaman da suka faɗa wannan magana suka ce babu wani ishkali akan wannan domin mala'iku sun sha zuwa wurin mutane da suran mutane a cikin sahabbai akwai wanda suka ga mala'iku a yakin Badar a cikin suran mutane a cikin sahabbai akwai ma mutumin da mala'iku suna zuwa su tare da shi a zaune su gaishe shi kamar Imran dan Hussein sai da ya taba yin lalas sai suka daina gaishe shi sauraka suka ce a irin wannan yanayi ne wallahu ta'ala amma dai magana mafi bayyana shi ne ilhama ce Allah madaukakin sarki ya mutu kuma malamai sun yi ijma'i kamar yadda Qurtubi ya ambata cewa ba annabiya bace ita wannan wahayin bai mai da mahaifiyar annabi Musa annabiya ba a irin kwakwale-kwakwale irin na malamai sai da suka nemi su san waya sunan wannan mahaifiyar annabi Musa tunda Allah kawai ya ce ne wa awhayna ila ummi Musa kaga a cikin surar a ambaci mutane da yawa ba ambaci sunansu za a bi ambaci wa qalat li ukhtihi qussihi ya uwa annabi Musa za a bi ambaci waɗansu ƴan mata guda biyu ko min dunihi mamra'ataini tazudani so ba ambaci sunansu ba za a bi ambaci mahaifinsu qalat ya abatista ajruhu sha ba ambaci sunansu to amma din ka tafi zaka ga malamai ba sa kyalewa sai sun talalibe a tarihance su ce ko dai wane ne ko wane ne ko wane ne wallahu ta'ala ala ina ganin wannan bai da wani muhimmanci sai an sani amma wanda suke ba su kulafuci irin na malaman sai kuma su duba su ji me malamai suka ce game da sunan mahaifiyar annabi Musa alaihi salam Allah ya ce mun mata wahayi an ardi'i cewa ki shayar da shi anan ma akwai tambaya da ta so me zai sa umarci uwa a ce ta shayar da danta wanda abu ne da dukkanin uwa tana yi ba tare da tana bukatun wani ya gaya mata ko ne ya koya mata domin dama iyaye suna yin wannan abu domin abu ne jibilli na dabi'ar iyaye sai malami suka ce abinda ya sa haka saboda abinda zai biyo baya na cewa za a dauke shi daga wurinta yayi kwana da kwanaki baya wurinta to idan bai riga ya sha nonon ta ba to zai iya kama wani nonon daban abinda Allah ya kaddarta kuma cewa wa harramna alaihi almaradi'a to ba zai tabbata haka ba sai in ya kama nonon mahaifiyar ya riga ya sha fasara ta dai kenan fasara ta biyu kuma malamai suka ce a saboda bukatar da jinjiri yake da shi zuwa ga nono a karo na farko da zarar an haife shi wanda wannan yana taimakawa wajen samun kyakkyawar lafiya da kyakkyawan kiwon lafiya a farkon rayuwarsa ba a so a fara ba yaro wani abu in ba nono ba wanda kuma kaga wannan a zamanance a kimiyyance ana faɗin haka wallahu a'lam su dai malaman suka ce suna ganin abin da ya sa saboda ya ƙi kama wani nono daga baya idan an gayyato masu shayarwa su shayar da shi Allah ya ce fa’iza khifti alaihi in kika ji tsoro to tsoron mene tsoron kar a kashe shi domin kowa ya sani a garin cewa ana kashe jarirai maza don haka za ta ji tsoron kar a kashe shi shi yasa aka yi ta'abiri da fa’iza ba a ce fa’in khifti ba domin iza tana tabbatar da abin da aka faɗa abin da suke ce ma tufidu ta haƙuƙal wuƙo da aka ce fa’iza khifti to lallai da gaske ne za ta ji tsoron abin da zai biyo baya Allah ya ce fa’iza khifti alaihi fa’alqihi fil yam idan kin ji tsoro to ki wurga shi cikin ruwa al yammu shi ne alma’ul kafir ruwa mai yawa kogin nilu wasu suka ce ana nufin alma’ul malih ruwa wanda yake da ɗanɗano na gishiri wanda kuma kogin nilu ɗanɗanon gishiri gare shi don haka ce ta wurga shi a ruwa ba wai ta ɗauke shi kawai ta wurga kamar yadda kake wurga bola ko wani abu a cikin ruwa ba a'a yadda ya faru a tarihanci shi ne ta samu akwati ne na katako ta sanya shi ta kuma kulle shi sannan ta jefa shi a cikin ruwa farqihi fil yammi wala takhafi kada ki ji tsoro wala tahzani kar kuma ki shiga damuwa to kaga abinda aka kore aka ce kada ta shiga tsoro shine kuma a can aka ce in kin ji tsoro to mene kenan tsoron da aka ce idan ta ji na farko shine tsoron kisa daga fir'auna tsoron da aka ce kar ta ji na biyu shine kar ta ji tsoron cewa zai nutse a ruwa ko ya halaka shine wala ta khafi alaihi alghraq wancan kuma fa in khifti alaihi alqatla in kin ji tsoron za a shigo gidanku a zo ana bincike da aka saba da an ga jariri ko alama haihuwa a kashe shi ko kuma kamar yadda aka faɗa wata riwaya dama masu an san haihuwa unguzuma din an riga an siye su an ba su kuɗaɗe cewa din da aka gaice ku kuka je kuka yanke cibi kuka karɓa haihuwa to the next thing sai ku zo ku kawo rahoto ofishin da ake kula da wannan aikin to in kin tsoron waɗannan masu kawo rahoton za su kawo rahoto a kama ɗanki a kashe shi to shine sai ki wannan aikin amma in kin yi din kar ki ji tsoron cewa zai lime a ruwa ya mutu wala ta hazani kuma da kar ki shiga damuwa akan cewa zai shiga zai samu abdaya wato zai mata zai halaka waɗannan lafuzan guda biyu na wala ta khafi wala ta hazani idan mun lura da Qur'ani yana yawan kawo su a hade a ce la khawfun alaihim wala hum yahzanun la khawfun alaihim wala hum yahzanun kamar inna allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu allah khawfun allah takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun to sai malamai suka ce abinda ake nufi da al khawf idan an hada su da al huzn shine shi al khawf shine tsoro na abin da zai faru a nan gaba abin da ake ce ma tsoro wato tunanin nan gaba zan iya samun matsala kaza shine fear kenan ko da ingilishi shi kuma alhuzn shine baƙin ciki grief na abin da ya riga ya faru Allah ta khafi kar ki ji tsoron abin da zai faru a nan gaba wala tahzani kar ki ji bakin ciki akan abin da kika riga kika aikata na salwantar da danki din suka zo a tare abin da suke nuna wa ke me ya nuna mana wannan malamai suka ce saboda gashi nan Allah yayi ishara izuwa gare su fadin Allah misali likai la tahzanu ala ma fatakum saboda kar ku yi bakin ciki akan abin da ya riga ya kubuce mu kaga wanda ya faru kenan haka shi annabi Musa da kanshi da yake cewa da aka aika shi gun annabi Fir'auna yake cewa wa qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulu kaga sai yace ina jin tsoron anan gaba su kashe da yace fa ahzanu idan an hada su haka suke nunawa to amma kuma mu ga cewa wajen hadawan kullun ana gabatar da al-khawf akan al-huzn wato wanda zai faru anan gaba ana gabatar da shi akan wanda ya riga ya faru sai malamai suka ce abin da yasa saboda dan adam ya fi jin damuwa da firgici akan abin da ake fuskanta sai da wanda ya riga ya faru ba haka bane a yanayin dan adam idan kana da wata damuwa kafin ta faru ta fi damun ka fiye da bayan ta faru abin da ya riga ya faru yanzu wani tashin hankali ko wata asara ko wata damuwa da ka shiga ta yi ma yanzu ka manta ta amma abin da kake tsoron zai iya faruwa a nan gaba za ka ga har yanzu kana jin tsoron me zai biyo baya Allah ka tsare mu da haka al-khawfu wal-huzn wannan shine ma'anarsu wato abubuwa da suke sa wa dan adam damuwa guda biyu daya damuwar abin da ya riga ya wuce shine al-huzn daya kuma damuwa abin da ke tafe shine abin da ake ce ma al-khawfu to a nan akwai wani itirazi da za a iya kawo ga galli kissar hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da Allah ya ce gaba da sayyidina Abubakar la tahzan inna Allah ma'a Allah ya ce da izin kulli sahibi izu ma fil gari la tahzan kar ka ji to mene kina kuma ga shabu bai riga faru ba amma ga gaita abini da kada ka ji bakin ciki nan kuma mun ce bakin ciki shine abin da ya riga ya faru sai na bakar kuma yana tsoron abin da zai iya faruwa gare su na waɗannan kafirai su gansu har su iya kama su kashe su sai malamai suka ce babu laifi akan wannan har yanzu yana nan da wannan ma'ana domin ka kalli daidai san da sai na bakar ya ji wannan tsoron shine duk abin da ake ce ma al-khawfu ya riga ya gama faruwa domin kafirin sun riga sun biyo su sun iso inda suke sun zo har daidai wannan kogo har ma yana cewa da ɗayan su zai duka ya lika da ya gamu kaga duk abin da ake ce ma al-khawf ya riga ya gama faruwa sura al-huzn din shine kawai su kama su kashe su din shi za a kai tabiri da la tahzan za mu zo wani ma a cikin surar nan da za mu ji ƙarin bayani a game da shi insha Allah al-asma'i wani babban malamin lugar arabiya yana cewa a cikin wannan aya akwai abubuwa masu ban mamaki kowanne guda biyu aya ta zo da wato umarni guda biyu ta kuma zo da hani guda biyu sannan ta zo da bushara guda biyu umarni guda biyu da Allah ya ce ma annabi Musa ardi'i ki shayar da shi umarni na biyu da ya ce fa'alqi ki wurga shi cikin ruwa kaga umarni guda biyu sannan hani guda biyu da aka ce mata wala takhafi wala tahzan kar ki ji bakin ciki kuma kake damuwa sannan bushara guda biyu da aka ce inna radu ilayki zamu dawo miki da shi waja'iluhu min al-mursalina ko mu sanya shi daga cikin manzanni wannan bushara ce guda biyu aka yi mata wannan aya tana daga cikin sirrorin fasaha na alqur'ani da ake kwatance da su a koyaushe wajen irin wannan zancen zai wuya wani dan adam ya iya fadan waɗannan abubuwa a cikin jumla ɗaya duk yadda kai ga fasaha shi yana so ya umarni guda biyu ya hani guda biyu ya bushara guda biyu babu shakka sai ya buƙaci aƙalla jumla shida amma Qur'ani ya faɗa a cikin aya guda daga cikin fawaid da ke cikin wannan aya akwai tabbatar da ilhama cewa Allah madaukakin sarki yana yin ilhama ga bayinsa tun da can yana yi kuma har yanzu ma yana yi wato Allah ya zaɓi wani bawa cikin bayinsa mutanen kirki ya kimsa mushi wata fahimta kuma ta tsargu a cikin ransa sai a ga ya dage akan abun kamar kamar yana da wata hujja tabbatacciya a kai. Wannan abu ne tabbatacce Allah yana yin shi ga waliyansa. Idan mutum ya gan shi da irin wannan ɗabi'ar za a kalla. Idan mutumin kirki ne sai a ɗauka falala ce da baiwa daga Allah. Idan kuwa mutumin kirki ba ne, to ta yi bokanci yake. Ta yi kuma aljanu ne suke gaya masa. Ta yi kuma istidraji ne Allah yake masa don ya ƙara haraka. Don haka ya danganta ga irin mutum. Amma dai kamar yadda muka ambata, malamai sun yi ijma'i akan cewa mahaifiyar annabi Musa ba annabiya ba ce. Sannan wannan aya tana nuna mana irin yadda mahaifiya take jin tsoron duk wani abu da zai iya cutar da ɗanta. Kamar yadda muke gani a waƙiyar rayuwa, uwaye mata suna iya tafiya to any length don su kare ‘ya’yansu, za ta iya sarautar da rayuwarta da mutuncinta da dukiyarta da duk wani jin daɗin duniyar nan take fama da shi da take jin shi, za ta iya salwantar da shi ko menene ɗanɗanta. To wannan ba sabon abu ba ne. Sannan kuma ya nuna cewa wato Allah Maɗaukin Sarki yana mura'atin wannan hali na mata, wato shi yasa sai Allah ya ba ta mafita game da ɗanta. Sannan Allah yana ba mu labari a cikin wannan aya alƙawarin da ya yi na tabbatar da annabi Musa a kan rayuwarsa, da kuma alƙawari mafi girma fiye da wannan shi ne bisharar da aka yi mata cewa ɗanta ya zama annabi, wanda wannan yana nuna mana ashe su annabawa dama can Allah ya riga ya zaɓe su a matsayin annabawa. Ba wai sai bayan sun girma ne Allah zai take da cewa cewa bari in maida wane annabi. Dama can a cikin littafin shi na Lauhul Mahfuz a cikin ƙaddara dukkanin waɗanda ya nufin ya ba su annabta ya riga ya zaɓe su. Da haka aka yi ma uwar annabi Musa bishara a nan, kamar yadda aka yi wa uwar annabi Isa ita ma bishara game da ɗanta tun yana ɗan ƙarami cewa annabin Allah. A cikin ayar akwai wani abu da za mu iya ɗauka a keɓance wata fa’ida latifiya, shi ne duk mutumin da ya zo zai ba da wani labari mai tashin hankali, to ya san yadda zai yi ya karanta tashin hankali. Iya mai imajinin tashin hankali da ke cikin a ce ma uwa yaron nan ki ɗauke shi ki hurga shi cikin ruwa, da Allah ya so sai iya nan ba wani bishara cewa amma fa za a dawo miki da shi, ai ma annabi ne. Ko da Allah sai ya ce na ce ki daga nan ki sa a cikin ruwa ba ruwan ki da abin da zai biyo baya. Ka ga wannan zai duki zuciyar ta, Allah tana iya faɗuwa mata su. To duk wanda za ka ba shi wani labari mai ɗaci, mutuwa, gobara, asara, tashin hankali, duk wani bala'i da za ka ba da labarin shi, to ana so ka yi iya waka ka ƙallala labarin. Za mu ga haka a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan manzo Allah ya je gaida mara lafiya, mara lafiyan fa da yana cikin jin jiki, ta nan ba zai nuna mashi cewa kai rashin lafiyar ka nan ina ai sai dai hali. Zai ce mashi ne la ba'sa tahurun insha Allah, ci babu komai, wannan kafara ce. Annabi ya je gaida ta mata Ummul Ala kuma da yake cikin sunan Nabi Dawuda, tana cikin tsananin rashin lafiya, da ya je mai ya ce mata abshiri ya Ummul Ala, yace ina miki albishir ya ke Ummul Ala, babu wani mumini da zai rashin lafiya face sai Allah ya sanya wannan cuta ta zama kafara ga zunubansa, ba zai tashi ba ko kuma ajalin shi ya kai ƙarshe, wato face sai ya zama bai da sauran zunubi. Mai kwan kawai da ya duba ta ce kai wannan ciwon na kito sai dai wannan ai sai dai na Allah ne ya kyauta. Ko da a ce bayan ka fito daga gurin mara lafiya ne kai da ‘yan uwansa ko da abokansa ko kuma kai ne likita ko mai jinyar shi a ce ranka ya daɗe ko dakta ya jikin wani ce ai wani sai dai a jira lokaci, wannan bai daga cikin ladabin sanar da mummunan labari. Wace wani ne shagon shi ya kama da wuta a kasuwa ko an sace motarsa ko an yi kidnapping ɗin iyalinsa kai kuma kai ne mai bada labari, ko an mishi wata mummunan mutuwa ko asara, kana kira shi ka ce to wane fa ya mutu ba, a'a zai daɗe yana kallon bakinka sai ka fara da ‘yan muƙaddima, to ka san dai ƙaddara kowa ran shi da hannun Allah, ka san dai wani dama yadda yana jinya, to dai ciwo dai ya kawo ƙarshe. Sai ka ƙoƙari ka karanta labarin ce a ci gaba da mai addu'a a mai da komai ga Allah, wani ka san dukiyar nan Allah ne ya baka ita, ran da ya ga dama yana yin kwace ta, amma ka bugu mishi wani wani eh mal ɗin nan naka fa ya kama da wuta ga dangadan wallahi arsai da ra'ayi ga mun da a tsaye duk da ganin sai ya fadi ya kamu da hawan jini ko zuciyar shi ta buga ko kuma duk inda ya ƙara jin muryarka ko ya ƙara ganin wayar shi tana ringe yawan sunanka zai fara tsammanin mugun labari. Ya daga cikin ladabin da za mu koya a nan shi ne karanta girman musiba wajen ba da labarin shi. Shi za ka ga Allah ya kawo labarin sai ka ji kamar ba wani labari ne wata musiba ba. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi hayya zuba kawo kan labarin ba. Sannan ka ce fa alqihi fil yam. Sannan kuma Allah ya ce wala takhafi wala tahzani. An ƙara ɗauke mata damuwa sannan aka mata bishara da alkhairin da zai biyo baya. Za ka in za ka ba da labari ko za ka rubuta ko za ka rubuta saƙo a text ko za ka sanar da shi a wata kafa labari na damuwa da baƙin ciki to ka karanta shi. Wannan kuma yana nuna mana har ila yau ashe jin baƙin ciki da damuwa akan abin da a ɗabi'ance yana sanya baƙin ciki da damuwa ashe ba laifi ba. Dan Allah ma ya ce mata fa'iza khifti alayhi. Allah bai tuhume ta akan cewa dan me zaki ji damuwa idan ɗanki ya mutu. Allah dan da Allah ne ya baki dama, Allah ne ya baki dama ya kwace ashe ai maka mutuwa ko ka shiga cikin wata damuwa ko asara aga ka ji baƙin ciki irin na ɗabi'a to ba laifi bane ba kuma karancin imani bane. Dan manzo Allah sai sama yana cewa alqalbu yahzanu wal ayn tadma'u wa la naqulu illa ma yurdi rabbuk. Ido yana zuciya na jin damuwa, ido na yin hawaye, amma ba za mu faɗi mummunan magana. Da haka ya halasta mutum in ya ji baƙin ciki nuna baƙin cikinsa kai ya ce wai shi zai daure ko irin yadda wasu sufaye suke yi mutum an mishi mutuwa amma sai ya kama dariya wai saboda yana ganin kamar idan ya ji baƙin ciki to kamar bai yi tawakkali ga Allah ba. Wannan wani rikitawa ne da shaitan ya kawo musu. Ya daga cikin talbisu Iblis shaitan ya sa maka tunanin cewa jin baƙin ciki akan abin da a ɗabi'ance yana sa baƙin ciki. Shaitan ya sa maka cewa wai hakan rashin tawakkali ne, ba rashin tawakkali ba ne. Rashin tawakkali shi ne ka wuce iyakar abin da ya halasta kai ta ihu ko mata kamar yadda suke ta ihu suna zagin kansu suna wa kansu mummunan fata ko suna ganin Allah bai kyauta musu ba. Allah ta tsare mu. Sannan wannan aya tana tabbatar mana da ƙudurar Allah da iyawarsa wajen juya al'amura yadda ya so yadda ya ga dama. In ba iyawar Allah ba ta yaya za a ɗauki jinjiri sabon haihuwa a wata ƙissar an ce ta shayar da shi ne na mako guda kawai ta ɓoye shi na mako guda tana shayar da shi daga nan ta fara zargin cewa an fara tunani ƴan leƙen asiri sun fara tunanin tana da yaro sai ta saka shi a cikin ruwan. To mu ɗauka mako da mako guda mu ɗauka mako da kwana 40 yanzu jinjiri ɗan kwana 40 a saka shi a cikin akwati na katako a sa shi a cikin ruwa ya kama tafiya jibi sanyin ruwa jibi rashin yadda yaro yake buƙatan abin nan warmness a lokacin yana buƙatan a lullube shi a sa mai rigar sanyi a sa mishi shawar in an fito da shi yana buƙatan ɗumi. To a lokacin ai abin da zai faru kawai shi ne mutuwa zai. Yanzu irin yaran da ake wurgar da su ma a wurgar da yaro a bola ko a wani waje kafin gari ya waye za a ga mutuwa suke. Wani gogo da an ɗauke shi da ragowar ranshi an kai shi asibiti ba za a ga da wuya yake kai labari. To amma wannan saboda ƙudurar Allah da iyawarsa a ga Allah ya tsirtar da shi. Ba a samu labarin Annabi Musa ya kamu da wata cuta ko ya samu wata lamoniya ko ya samu wani defect a rayuwarsa. Wannan ƙudurar Allah ce da iyawarsa yana juya al'amura yadda ya so. Ina fata mun gane wannan. To wannan kenan. Sai Allah ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Allah ya ce faltaqatahu alu fir'auna. An ga mu an yi tsallaki a kisa ba a ce to shikenan sai ta je ta siyo akwati ko sai aka kera mata ta wuce saka shi tana cikin kuka tana hawaye tana mushi bankwana tana cewa to ɗana inda ni inda rabon ganawa kuma ganawa tana ga gidi babu wani. Sai aka tsallaka ko wani sin cewa faltaqatahu alu fir'auna har an wurgar da shi a cikin ruwan har ruwan ya tafi da shi har an zo an tsince shi. Alu fir'auna suka tsince shi liyakuna lahum aduwan wa hazana dan ya kasance a gare su abin gaba da kiyayya da kuma baƙin ciki. Kaga nan ma huzunu sai aka ambace shi ba a ce liyakuna lahum aduwan wa khawfan tare da cewa kuma baƙin cikin nan gaba ne. Ko kuma a can mun ji malamai sun ce baƙin ciki wanda ya wuce shine huzunu
bakin ciki wanda ke zuwa shine khauf amma nan kaga bakin ciki ne mai zuwa kuma amma tabirin shi da mene da huzun to me yasa anan suka ce saboda shi ma wani abu ne da an riga an tabbata sai ya faru babu shakka sai ya bar dan haka babu bukata a kira shi da suna khauf domin khauf yana iya tabbatuwa yana iya kuma bai tabbata idan kana tafiya yanzu akan hanya wanda ake tsammana akwai yan fashi zaka dinga jin tsoro akwai yan fashi ko bandits to wannan sunan shi khauf amma kaga baka da tabbacin zaka gan su ko ba za ka gan su amma idan akwai tabbacin za a gan su to wannan damuwar sunanta huzun ina fata mun gane liyakuna lahum aduwan wa hazana haka ake karanta shi da hazan duk da yake ya halasta a karanta kalmar da hazan ko huzun kamar da ake cewa sakam ko suqum kamar da ake cewa kuma har ila yau a bakhal da bukhul dukkaninsu ana cewa haka ana iya karanta su da irin wannan a cikin adda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa abin nan wajen sakam ko ya ce suqum haka wajen bukhul ruwa ana iya cewa bukhul ana iya cewa bakhlu to haka ana iya cewa hazan ana kuma iya cewa huzn yace li yakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna dan ya zama musu abokin gaba kuma ya zama bakin ciki a gare su inna fir'auna sanin dai shi fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da sojojin su kanu dukkanin sun kasance khati'ina masu laifi Allah yace faltaqa al-nuqta shine abinda aka samu wato wanda na wani ya bata katsanta ba da niyyar kazo neman shi insha Allah a ƙarshen darasin nan ko a darasi na gobe lokaci ya kure za mu yi ta'aliki akan wasu kuce-kuce suka shafi abinda ake cewa al-nuqta tunda ya ambace shi a nan insha Allah al-nuqtu ma wujida dallan fa ukhida shine abinda aka same shi ya bata sai aka dauka za mu zo mu magana akan nau'o'in wato tsuntuwa da kuma yadda shari'a ta ce a mu'amalance su an ce alu fir'auna to su wane ne alu fir'auna malamai sun yi magana iri uku game da ayyana suwaye alu fir'auna kamar yadda ibnu jarir ya kawo a cikin tafsirinsa magana ta daya wanda as-suddi ya kawo ta ita ce cewa jawari fir'auna bayi ne yan mata na gidan fir'auna suka fita suka tafi bakin rafi kure sun je wanka ko ibar ruwa ko za su yi wani abu da ruwa sai kawai suka ga akwati yana wuce sai suka dauko shi suka zo da shi fada ana aka bude shi wasu malaman kuma suka ce kamar yanda Muhammad ibn Qais yace wata iyyar fir'auna ce wanda an ce ma tana da cutar baras tana zuwa tana wanka da ruwan ne wanda aka bata prescription cewa zai warkar da ita ta je tare da masu gadin ta suka tsanci wannan akwati wasu kuma suka ce alu fir'auna sune a awanu kamar yadda muka ji a baya da aka ce junud alu fir'auna sune mataimakansa wannan shine maganar ibnu ishaq wanda ya kara da cewa shi fir'auna yana da wata fada da yake zama kullum a gaban kogin nilu din kamar yadda yake cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yana da wata rumfa ta kasaita da ake zuwa a kafa mishi kusa da kogin Nilu anan yake muni yana zauna a wannan rumfa sai masu kewaye da shi sojojinsa suka hango wani akwati yana tafi cikin ruwa sai suka je suka dauko shi suka zo mai shi lafazin al-an asalin shi lafazin ahlul kamar yadda al-imam Murtada Zabidi yake faɗa a cikin tafinsa Tajul Arus min Jawahir al-Qamus yace asalin shi lafazin ahlul wato mutan gida sai aka share ha'un din sai ya zama ahlu da aka cire ha'un din sai aka yi ibdalin sa zuwa alhamza kaga maimakon ahlu sai kuma ahlu da aka ga kuma ya zama haka ya zama akwai tawalil hamazat wanda bisa ka'idar larabci kuma dole a maida daya ta zama madda shine mai da shi alu to dan haka ake cewa alu amma malamai suka ce la yusta'malu lafzul ali illa fi ma lahu sharafun galiba ba amfani da lafazin alu sai ga mutanen gidan da a ɗabi'ance suna da daraja daraja annabta ko daraja wadata ko dukiya ko shahara ko makamancin haka da haka ba za a iya cewa misali alul iskaf a ce ana nufin mutanen gidan baduku misali kuma da ɗabi'ance baduku baya cikin mutane masu daraja ko a ce alus sariki ana nufin mutanen gidan barawo domin a ɗabi'ance barawo bai da daraja kun mun gane to don haka zamu ga in muka kalli alqur'ani din da aka kawo lafazin alu yana zuwa ne don nuna sharafin wasu mutanen gida kamar shi fir'auna din da Allah ya ce in najjaynakum min ali fir'auna haka kamar irin fadin Allah subhanahu wataala mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhu almala'ika ko haka kuma fadin Allah faqad atina ala ibrahim alkitaba wal hukma nubuwa haka fadin Allah wa yatimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaquba inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin da kuma uwa uba kallin salati da ake yi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad saboda sharafin mutanen gidan waɗannan annabawa da makamantansu da haka lafazin alu yana zuwa don nuna sharafi to shi sharafin fir'auna anan ba sharafin daraja ba a sharafin karfin mulki da karfin mugunta da haka shi ma aka ce faltaqahu alu fir'auna da haka su alu fir'auna anan waɗanda ake nufi suna iya zama ko dai sojojinsa ko mabiyansa ƴan jam'iyyarsa ta zalunci ko wanda suke kan addininsa cikin kibtawa ko waɗanda suke goyen bayan zaluncinsa ce za mu ga duk inda aka ambace su a cikin alkur'ani za ka ji an ce ne da alu wa agraqna ala fir'auna mun dilmiyar da su ka da'abi ali fir'auna wallazina min qablihi walaqad akhazna ala fir'auna bisrina wa naqasin min athamarati la'allahum yadhakkaru hakanan game da azaba wa yawma taqumu sa'ati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab to ala fir'auna dukka magoya bayan shi daga cikin mutanen gidan shi da waɗanda suke bibiyarsa suke bin wannan tsarin nashi na zalunci da sojojinsa da duk wani azzalimi zaka cire kawai baiwa Allah matarsa Asiya wanda zamu zo mu ci magana akan ta a gaba kadai insha Allah ita kadai ake cirewa saboda ta yi imani da kuma wa qala rajulun mu'min min ali fir'auna wannan da yace ataqtuluna rajulan wannan zamu zo mu ci magana akan shi wannan su ake cirewa kawai da irin su su ne suka fita zakka daga cikin waɗannan azzalimai su fir'auna da jama'ar sa Allah ka tsare Allah yace li yakuna lahum aduwan sun dauko shi dan ya zame musu alaƙaƙai ya zame musu abokin gaba wannan lamun din li yakuna malamai sun yi maganganu da yawa akan ta babu laifi mu takaita magana akan ta kwarai da gaske ba dan koyi ba sai saboda fa'idarta a wajen sanin ma'anar aya domin kaga asali abinda muka sani abinda ake ce man lamu ta'alil sun dauko shi dalilin dauko shi dan ya zame musu abokin gaba wanda kuma mun san aikace ba haka bane su ba su dauko shi dan ya zama abokin gaba su ba sun dauko shi ne kamar yadda mata take cewa asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada tayu ya amfane mu ko kuma mu dauke shi mai adopted din shi zama dan mu amma Allah shi kuma anan yake cewa li yakuna lahum aduwa wannan lamun din ita ce malaman nahwu da tafsiri suke ce mata lamul aqiba ko lamus sayrura duk ana faɗa mata haka kamar yadda zaka ga malam mai al-muharrir wajiz ya kawo yace wahiyal lati tarmi ila natija la ta'rif ita ce wacce take nuna abinda zai faru a can ƙarshen al'amari kamar fadin Allah wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bayyin game da ashabul kahfi Allah yace irin haka muka tashe su liyatasaalu domin a ƙarshe su tambayi kansu me ya faru kam labistu irin fadin Allah rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya sai Annabi Musa ya ce rabbana liyudillu an sabilik dan subatar da mutane kaga Allah bai ba su dukiyar dan subatar ba amma karshen al'amari abinda suka yi ke haka irin fadin Allah li yahmilu awzarahum kamilatan wa min awzaril ladina yudilluna kaga li yahmilu ai fi nihayatil mataf a cikin sutu annahar kiyar sanan da yawa a cikin alqur'ani zaharan fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladhi amil irin innama numli lahum liyazdadu ithma a cikin al-ibrar na kawo wannan misalan da yawa ne saboda zan ambaci ta magana wanda malamai suka yi ta al-imam shankifi Allah ya gafarta mishi min zahu adwaqul bayan fi ibahil qur'ani bil qur'an a daidai tafsirin wannan aya a cikin suratul qasas yayi fatali da duk wannan aya yace duk ba haka bane yace duk malaman nahwu ko sun wahalda kansu ne sun wahalda mutane akan wannan babu wata lamul aqiba lamul ta'lil to gaskiya wannan magana tashi Allah ya gafarta mai kuskure shi domin waqi'in abinda ake gine alqur'ani na asharatul lamat masu wannan ma'anar yana nufin ba zai yi a karɓi maganar imamu shirki da bin da girman iliminsa duk da kuma akwai wanda ya rigaye shi akan haka shine al-imamu al-hafiz ibnu kathir ad-dimashqi a cikin tafsirinsa shi ma ya wata magana kwatankwacin haka wacce take nuni zuwa ga shi ma bai amince da a kira wannan lamun da suna lamun aqiba ba amma dai waqi'in abinda ake gani na gomomin misalai a cikin alqur'ani yana nuna cewa lalle akwai wata lamun da ake ce malamul aqiba ko lamus sayrura kuma wannan da kenan wajen kamar yadda malamai suke fara ita ce mafi gaskiyar misalan da ake bugawa akan lamul aqiba wallahu a'lam Allah yace inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina lalle fir'auna da hamana da sojojin su sun kasance masu laifi ne al khati'u shine al mudhnib wato kamar da Allah yake cewa waja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a irin nasiyatin kadhibatin khati'a irin yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al khati'ina to aka ce al khati'u shine mai kuskure in kuma aka ce afwan mai laifi wanda yake da gangan wanda da gangan yana sanayi in kuma aka ce al mukhti'u shine wanda yake kuskure kisa Allah yace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na wato su ana akira su da suna al khati'una wato masu laifi wanda da gangan suna sane suke yi laifi fir'auna abinda yake yi na laifuka kangara ce fitsara ce kafirci ne yana sane abinda mataimakan shi suka taya shi akai suka yi fitsara ce kafirci ne suna sane da haka mu gane hadarin yin laifi kana sane da gangan ka dinga ganganci bayan an maka wa'azi an gaya maka wannan laifin babu kyau amma ka wuce ka ci gaba da yin shi daga cikin shugumcin sa shine yana da wahala ka bar shi ko kuma koda zaka bar shi ne a makare bayan ka shiga gargara kamar yadda ya faru da Fir'auna din amma idan kana yin laifi ne irin yadda dan adam ya saba wato kuskure da rashin sani da rudin shedan da rudin zuciya mutum yana yi amma yana ji a jikinsa baya kyautawa mutum yana yi amma yana boyewa wal ismu ma haka fi nafsika wa karita ayyata da alayhin nas mutum yana yi ya dawo ya nadama ya tuba to wannan da sauki a kamarin sa amma wanda ya riga idan shi ya bushe baya kunyar idan mutane baya jin tsoron Allah da ya halice shi hasali ma yana kokari ne justifying laifin yana cewa shi laifin da yake ba komai bane shi abin da yake ba daidai ne mutane ne ba su fahimce shi ba to wannan ya shiga cikin irin waɗannan al-khati'ina sune masu yin laifi da gangan suna sanar suna ji suna gani to irin wannan laifi yana da shu'umci ba kasafai mutum yake daina shi ina fatan mun gane wannan muna ganin lokaci ya kure za mu saurara nan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan kokarin fitar da wasu maganganu na fiqhu da suke cikin wannan aya wanda daga cikin su muhimmin magana da zamu insha Allah shine abin da ya shafi hukuncin al-luqta da aka ce faltaqahu ali fir'auna Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.